Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ranar Talata 16 ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Bayanan wasu rahotanni na sukar yuwar ya tattauna bayanan sirri da Rasha. Shugaba Donald Trump ya ce shi so yake a san gaskiya game da kungiyar ISIS. Mako guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fusatar da Turkiya, zai kuma karbi wakuncin shugaba Recep Tayyip Erdogan na kasar Turkiya yau din nan. Sannan kwamitin sulhu majalisar dinkin duniya na shirin wani taron gaggawa a yau din nan Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara daukan matakan sa ido saboda bullar cutar Ebola da aka samu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Bayan haka za ku ji cewa hukumar EFCC ta karbi duba asusun hukumar binciken sirri ta NIA a cigaban binciken badakalar kudin nan da aka gano a wani gida a birnin Lagos. Muna kuma dauke da rahoto akan wani bawan Allah da ya bayyana aniyarsa ta taimakawa daya daga cikin ƴan matan Chibok da aka sako kwanan nan da sana'ar da yake yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bayan da aka bayar da wasu rahotanni masu nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa jami'an Rasha wasu muhimman bayanan sirri a ofishinsa na Oval, yau Talata Trump ya aika da wani sako ta kafar Twitter yana cewa so yake ya yada abin da ya kira gaskiya game da wato halin da ake ciki game da ta'addanci da tabbatar da lafiyar tafiya ta jirgin sama. Sannan ya kira ga Rasha da ta ƙara azama wajen yaki da ISIS. Da alamar Trump na mai da martani ne kan rahotannin nan waɗanda aka yada da daren jiya Litini. Yana mai cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa yana da cikakken hurumin bayyana irin waɗannan bayanan. Kafafen yaɗa labaran Amurka da dama ne suka bayyana cewa Trump ya tattauna bayanan waɗanda ake ganin na sirri ne masu matuƙar muhimmanci a yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da jakada Sergey Kislyak. Rahoton na nuna alamar Trump na alfaharin bayyana wasu bayanan sirri game da wani hadarin da ke tafe waɗanda ko kuma wanda ka iya shafar zirga-zirgar jiragen sama a cewar jaridar Washington Post. Jaridar New York Times ta ce bayanan waɗanda aka ce na sirri ne sosai ba a ma yada su sosai a hukumomin koko ga hukumomin Amurka ko kuma kawayen Amurka sassan duniya ba.
Mako daya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fusatar da Turkiya ta wajen bayar da umarni a bayar da makamai ga kurdawan Siriya, zai karbi bakuncin shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa yau Talata a fadar White House, inda ake kyautata zaton za su fi mai da hankali ne akan wannan takaddamar da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Siriya yanzu haka. Amurka na daukar dakarun kurdawa na YPG a matsayin abokan tafiya a yaki da 'yan ISIS da kuma kokarin da ake yi na koran mayakan daga tangarsa da ke Raqqa. To amma kuma ita Turkiya na daukar YPG a matsayin kungiyar 'yan ta'adda saboda alakarta da kungiyar kurdawa ta PPK wadda ta shafa shekaru 10 tana yakin sunkuru a Turkiya. Shugaba Erdogan ya kira shawarar baiwa kungiyar YPG makaman Amurka abinda ya saba ma dangantaka ita kasar Turkiya din da Amurka wadda ke da matukar muhimmanci. To amma a makon jiya a gabanin wannan tafiyar, Erdogan ya ce yana kallon ziyararsa zuwa Amurka a matsayin wani sabon babi a hulɗa Amurka da Turkiya.
Kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na shirin yin wani taron gaggawa yau ɗin Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan. Kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wade da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar kakkaba mata karin takunkumai. Jiya Litini kwamitin ya nuna alamar yana shirin ya dau matakin ladabtarwa kan Koriya ta Arewar saboda abin da kwamitin ya kira halin bujirewa mai cike da tsokana. Game da buƙatar tun farko ta cewa ta kawo ƙarshen duk wani shiri na makaman nukiliya. Wani bayanin haɗin gwiwa wanda ƙasar Rasha ma ta goyi bayansa, kwamitin ya bayyana abin da ya kira matuƙar damuwa game da ƙaddamar da gwajin da Koriya ta Arewa ta yi ranar Lahadi, wanda Koriya ta Arewar ta kira makami mai linzami na tsakatsakin zango wanda ka iya tafiya koko ya yi tafiyar tsawon kilomita 787 kafin ya fada cikin kogin Japan. Furucin kwamitin ya bayyana ƙaddamar da wannan makamin da take-take mai matuƙar janyo tashin hankali da ke ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya a yankin gabashin Asiya da sauran wurare. Sannan kwamitin ya yi kira ga dukkanin ƙasashe da su aiwatar da dukkanin nau'ukan takunkuman da aka kakkaba ma ita Koriya ta Arewa ɗin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To kungiyar Taliban ta fito karara ta ce duk wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da gwamnatin kasar za ta zama tamkar mika wuya ne ga abin da ta kira abokan gaba, kuma hakan ya saba ma musulunci. Wannan sanarwar da kuma labarin cewa Amurka na shirin tura ƙarin sojojinta zuwa Afghanistan don su taimaki sojojin gwamnati su yi galaba kan Taliban ya ƙara jaddada damuwar da tuni ta wanzu akan yiwuwar ƙara fuskara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a Najeriya sun bayyana daukan matakan ko ta kwana domin hana shigowa da cutar Ebola cikin Najeriya ta hanyar sa ido a filayen jiragen sama da kuma fadakar da jama'a game da cutar ta Ebola mai kisa. Matakin ya biyo bayan barkewar cutar ne da aka samu a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo kwanan nan. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da karin bayani.
A wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar, wanda kuma jami'in yaɗa labaran ma'aikatar Mr. Bode Akinolo ya sanya wa hannu a madadin ministan lafiyar Najeriya Professor Isaac Adewole, ya ce yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara ɗaukar matakai na sa ido da kuma ganin an kaucewa kamuwa da wannan cuta ta Ebola da aka samu rahotannin barkewanta a ƙasar Demokradiyyar Kongo, cutar kuma da yanzu aka ce mutane akalla 11 su kamu da ita, inda ake kira tan mutum daya ya rasa ransa. Daukan matakin sa ido musamman ma dai a filayen jiragen saman Najeriya, kamar da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta bayani, shine na kaucewa bazuwar wannan cuta a cikin Najeriya. To sai dai kuma tuni cibiyar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bugaci 'yan Najeriya da kada su tumauta. A cewar babban jami'i mai kula da sadarwa na cibiyar Dr. Lawal Bakari, Najeriya ba za ta hana fasinjoji shigowa Najeriya daga ƙasar Demokradiyyar Kongo ba, domin kuwa matakan da aka dauka a ƙasar ta Kongo yana nuna cewa ƙasar ta shawo kan wannan cuta da ke bazuwa kamar da ta shayi a can baya. Cewar jami'in dai wannan shine karo na 8 da ake samun barkewar cutar ta Ebola a ƙasar Demokradiyyar ta Kongo tun daga shekarar 1976. To ko menene alamun wannan cuta ta Ebola? Bayar kenan da newa Malam Muhammad Sani kwararre akan harkar binciken jini na lafiyar bil'adama.
Wato ita cutar Ebola ba cuta bace wanda muka saba ta bacteria da ake cewa, ko kuma ta parasite da ake cewa, kamar misali a ce typhoid fever kaga bacteria ce, kuma parasite wannan shi ne kamar na malaria. Ita na ta virus ne, kuma virus din abu ne mai wahalar ka cire shi balle har kai masa magani yadda za ka iya yi wa bacteria ko parasite. Yau shi wutan da ita virus ke yadawa, rigakafinta a gare ka shi ne kawai kare ka kai kanka kusa da wanda wanda ya riga ya kamu saboda kamar mura ce kaga virus ce to shi yasa za ka ga idan yau kuka yi waya da Bature ya ji kai masa tari da tsoron gana mura in aiki yake a ofishin sa zai ce ka zauna gida dan ya san in ka zo office wajen aiki dole wani zai samu yana da saukin yadawa tana da kuma wuyar warkewa da wuri to babban rigakafi kawai shine kada ka kai kanka kusa da mutumin da aka san yana da shi
kwada yake kokarin jin ta bakin jami'in yada labarai na hukumar filancin jirgin saman Nigeria Henrietta Yakubu ya citara sai dai kuma ya shaidawa kamfanin dillancin Nigeria cewa babu jirgi kai tsaye tsakanin Nigeria da kuma Congo don haka fargabar shigowa da wannan cuta daga kasar Congo bai mata so ba don haka na tambayi ɗan Nigeria ko ya suka ji game da rahotannin saki barkin wannan cuta a kasar Congo da kuma matakan da hukumar Nigeria suka ce suna dauka da dakile cutar a cikin gida
to wannan dai magance wannan abun sai an dai ce za a yi amma Nigeria dai inda Nigeria da muka sani ne sai abin da Allah ya yi ni dai na fatan yanda suka yi alƙawari za su yi magance nan su yi kokari su tamake su saboda kasashe da kasashe yanzu in ta barke su suke taimakon junan su kuma Nigeria abin da nake so da ita ta rike alƙawari yanda suka ce za su yi su yi akacin gurgudu abin da za su yi su kuma can Allah sa abin nan su kauda shi a garin nan nasu
yanzu dai shawarwarin da masana kiwon lafiya ke bayarwa dai shine na ganin cewa mutane sun tsaftace hannaye ko wanke su kafin cin abinci bangin Japan murai Amurka daga Lagos
Madalla a gaida baban gida Jibril a ci gaban binciken makudan kudaden nan da aka gano a wani gida da ake yi a wato a birnin Lagos da ake yi yanzu haka hukumar EFCC ta karbi duba asusun hukumar binciken sirri ta kasa da kasa ta NIA ga karin bayani daga Nasiru Adamu Al-Hikaya
Gwamnatin Najeriya ta bada tabbacin hukunta kowa biyo bayan ci gaba da bincike kan kudin nan dala miliyan 43 da hukumar EFCC ta gano a wani gida a Lagos da ya sanya dakatar da shugaban hukumar tara bayanan sirri na Najeriya NIA Mr. Ayo Oke. In za a tuna Mr. Oke ya ce kudin na hukumarsa ce don wasu ayyukan sirri duk daga bisani an gano gidan da aka adana kudin na matarsa ce. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta bada labarin a halin yanzu hukumar EFCC ta karbi duba asusun hukumar ta NIA cikin wannan bincike da ake gudanarwa. Kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya ce gwamnatin ba za ta boye dun mai laifi ba.
Abinda zai biyo baya shugaban kasa shi zai ce haka idan ya ga rahoto. Amma wannan shaida ce ta cewa duk da zarge-zarge da ake yi da kuma wani kallon hadarin kaka da ake ma shugaban kasa a shirye yake ya dauki dukkan mataki da ya dace da doka ta ajiye akan mutum ko shi waye da a cikin gwamnati yake ko a kasar nan yake. Idan dai har akwai sabani da aka gani akan dangane da aiki ko gudanar da lamuran amana da aka bada shugaban kasa ba zai wata ba zai yake daukan mataki akan kowa shi mutum
Tunis tsofin manyan jami'ai a Najeriya da suka hada da tsohon ministan waje Bolaji Akinyemi da kuma tsohon sakataren kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka wato Commonwealth Emeka Anyako sun nuna illar binciken hukumar ta NIA daga wajen hukumar don muradun tsaron Najeriya shahararren dan siyasan PDP da yanzu ya sauya sheka Lamido Umar Cikaire ya ce rashin binciken ne illar
saboda haka duk yakin da shugaban kasa Buhari yake yi bai da mataimaka bai da magoya baya da na kusa da shi da na nesa da shi shi yasa kuma yadda za a zabi shugaba na gari shi ma mataimakin a tabbatar da ya zama na gari kar a zabi je kana yi ka kuma hakika tattalin arzikin kasa ya zama ya dore mai karfi ba a samu waɗanda suke ta'annuci wato suna rusa shi ba kaga dai abin mamaki yanda ake kawai whistle aka so ma hurawa irin kaman ganganci ka duba irin barnan kudi da aka samu a Najeriya mutane da suke kashe-kashe don su samu kudi wai a samu kudi wani ya gudu ya bar su a Najeriya wannan ya wuce abin mamaki wannan ai kaman ma mafarki ake yi to tunda aka kai wannan to fa in bai dore ba shi to wannan abin duka zai ruguje
a yanzu dai ana ci gaba da muhawara kan duba lafiyar shugaba Buhari a London ta sanya jinkirin fitar da sakamakon bincike kan Mr. Oke da ma sakataren gwamnatin Najeriya Babaji David Lawal Tuni sanata shi Usani a majalisar dattawa ya karanta rahoton samun sakataren da laifi
a cikin kudi naira biliyan 13 da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka mu wannan committee don taimaka mu in gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan 8 mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da ƴan uwansu da mutanen da suke hudu da su
manyan jami'an gwamnatin nan biyu na ci gaba da zaman dakatarwa kuma da yake lamarinka da bincike da wuya a iya jin ta bakin su in ka ɗebe bayanan da ba su nuna don manema labaru ba Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasira Adamu Al-Hikaya. Wani bawan Allah da ya shahara wajen kera sassan jikin mutum musamman ma kafafuwa da kuma hannaye wanda muka taɓa baku labarin sa ma a shirin mu na taskar VOA. Ya bayyana aniyarsa ta gani ya taimakawa ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok da suka da aka ceto su 82 kwanan nan da wato ta hanyar kera mata kafa kyauta a hirarsa da wakilan sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad ga abin da yace.
Sunana Abubakar Sha'ab Abdullahi na rubuta mai yin kafafuwa da hannaye na gurabu a nan garin Jos.
Me ke tare da kai?
Na samu labarin sako ƴan matan Chibok da aka yi su 82 to sai ake ban labari ake cewa ai ɗaya ma ta zo da ba kafa ɗaya. To na ga to tun da wannan mutane da ya kamata a nuna tausayawa da alhini sai na ga to bari ni ma ne ba Chibok ne na irin sana'a ta da bayar da Allah yi min. Tunda sana'a ta yin kafa ne da aka yanke ko hannu. To shine sai na ga to ya kamata na taimakawa ita wannan yarinya da ta zo da kafa daya na ne mata kafa kyauta insha Allah. To ina jiran dai a samu hanya da za a hada da su na dauki na auna ta kuma ne mata in Allah ya da.
Kaman idan an samu amincewa a ina kenan za a same ka?
Eh ni dai ina garin Jos amma ta kama ni inda take ne to zan je saboda akwai tausayawa ai dan suna cikin wani hali ne na tashin hankali da rashin nutsuwa zai zama dai suna killace ne yanzu. To Allah din din da suke killace to in aka yi izini to zan iya zuwa in gunda take na auna ta kuma idan na gama tun da mako ɗaya nake in na yi awu sati ɗaya ne in rata duk da na yi awu idan ta bagu zan je zan ba ta kafar insha Allah.
Ka ga yadda yanayin kafan yake ne ko kuma dai a hoton
da aka yi a yanayin hoton da aka turo kawai ganin ta ne a zauna a kan keken guragu ban ganta a tsaye ba amma dai an ci kafa ta guda ɗaya ne to kafar kuta ina ne ka yanki don Allah da za a iya mata wata.
Da idan ban mance ba akwai wani ma wanda kai masa hannu a nan lokacin da yake gamu da wannan ibtila'i wasu suka
yi.
Ya kawo maka wani bayani na cewar hannun ya dame shi ko kuma dai wani abu kare
ne? Ai wallahi kullun addu'a yake min yana godiya ina ya ji dadi Allah ya saka da alkhairi kuma hannu sai ka mana lura ne za ka gane ba na saba ne in ka lura kawai ya tsun ba sa mu dishi ne amma ina shiga jama'a lafiya kalau ya harkokin babba ma a ganuwa bai da hannu yake wallahi ya dawo rayuwa cikin mutane babba ya jin da kamar shigen ko an ganshi a danganasa na kafa shi marini babu sam.
Ita wannan Chibok din kyauta ne za ka yi mata ko kuma dai za ka nemi gwamnati su biya ka ko kuma dai ya?
Ai kyauta zan mata fi sabilillahi kyauta zan mata saboda ai wannan ai ya kamata a taimaka saboda sun shiga tashar ƙarshe mutum ya shekara uku ba dan yin iya ba na baba ba kuma ba kuma nan kwan ci hankali ba ba zama fursa na ba balle an san da akwai wadi zama ne na yanzu nan a game rai yanzu a mutu duk lalashin da ya kamata bayan Allah to shi da gaskiya su mutu to shi sai na ga to bangare na ni ma ga yarin gudun mota zan bayar zan ba ta kafan nan kyauta insha Allah.
A gaida Abdul Wahab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A shirin noma na wannan makon mun ziyarci ƙasar Jamhuriyar Nijar biyo bayan samun saukar ruwan sama mai tarin yawa a yankuna da dama inda manoma suka fara da kufa gadan-gadan ga ayyukan gona. Hakan yasa masana ke jan hankulan manoma game da wasu matakai da za su iya taimakawa wajen kare albarkatun da suka shuka da kuma gargaɗin gwamnati domin tallafawa manoman kamar yadda jami'in gona Mani Bage ke gaya wakilin muryar Amurka a Nijar Sulemu Min Barma a cikin wannan tattaunawar.
Malamanu bage barka da yau.
A barka.
Zancen nan da ake yanzu haka an samu ruwa a wurare da dama manoma a karkara sun yi shuka. Shin takamaiman ya za a iya kwatanta wuraren da kamar kuke da masaniya akan an samu ruwan harko a wannan mako da muke ciki nan nishin?
A sani na yamaicin kasal gaba daya nan, musamman ma rabin jihar Telebedi idan dauka da kwalo da kewayen yamai duka zuwa sai duka mutane sun samu ruwa wadatacce an yi shuka da can zuwa wajen nan can din nan da sauransu. Kuma in ka dauka jihar Dosso duka gaba daya jumilla dukkan tun daga wajen Dogon Dutse har ya kai Kudun duka ya dauko hannun zauke birni duka dajin nan kuma shi ma ya sha ruwa sosai, kuma mutane sun yi shuka wasu kwana biyu wasu kwana uku. Kuma mun samu labarin can zuwa gabas kuma ga Dogon Dutse su ruwa na biyu ne ma wajen Dan Katsari. Akwai kuma can gaba ma musamman yankin jihar Maradigere inda mutane sun yi shuka su ma sun samu ruwa wadatacce. A takaice dai wannan ruwan ya zo ne da ƙarfi sosai, ruwa ne wanda ya zo a wadatacce. Ruwan kasan ruwan harko mahi yawa an samu su ne milimeta 10, milimeta 15 zuwa 20 da wannan abu, amma sai wannan ya kai wani milimeta 60, 80, 100 ma zuwa wani waje. Kenan ruwa ne wanda ya zo mai yawa, an ga irin yayin da ya yi gudu kuma har ya shiga ɗakunan mutane ma a wani ɓangare. Wato ruwa ne ya zo a wadatacce, a ganin mu daidai ne ma mutane kamar yadda manoma suka sani su shuka. Lallai akwai risk sabida tana yiwuwa a juma ba a yi samu wani ruwa ba, amma dai ga yawan ruwan nan yake kuma ga yanda lokaci yanayin yake na yanzu ya dace da a shuka hatsi.
Ana iya cewa lalle lokacin shuka yayi, kamar ina nufin lalle za a iya cewa damana ta sauka kenan a wuraren da suka samu babban ruwa a wannan mako?
A sanin kowa ne damana an san tun watan April mahi yawa akwai jehi-jehi inda ruwa yake sauka, kuma manoma sukan shuka kuma wata rana kaga da ikon Allah sai abun ya kai. Musamman ma yanzu mun kai shigan watan Mai ya rabu biyu ya raba, sai in ce to kenan yanzu mun shiga tsundum cikin damana ne. Yanzu ruwa a yanzu in an yi shi inda ya wadata babu wani shakku mutane suna iya su shuka, musamman ma hatsi saboda shi ne ake fara shuka. Amma abinda muke so manoma su gane, kuma abu ne wanda sun sani wasu yallabar rishin lisahi ke sa ba su gane, in aka yi wannan shuka ta harko kada a bita da noma cikin hari, a bari har damana ta wadata. Sabida idan aka nome ciyawar da ke waye da hatsin, kaga wata fara wata tsutsa da sauransu sai su koma bisa ga hatsin da yayi saura, to kaga nan sai a yi aikin banza. Shi yasa muke cewa mutane in sun shuka komi kyan damana kar su yi gaugawan noma, su dakata hal damana su samu tabbacin ta sauka sosai, don kada dan abincin nasu shi ma su sa fara da tsutsa su cinye shi.
Yana da kyau kamar yankunan da manoma ba su samu ruwan shuka ba su ci gaba da binne kenan?
To bizne wannan kamar yadda aka sani dai akwai kuskure a ciki, saboda wantar in kai ruwa an ka samu ruwa mai karanci sai hatsi ya kaba kuma sai ya huce kawai, kenan an yi asara. Wato abin da ya hi dace dai a yi hakuri ruwa ya sauka, in ruwa ya sauka ruwa wadatacce sai a zo a yi shuka, kaga wannan ya hi dace.
Wadanne irin shawarwari za a ba manoma waɗanda shukokinsu suka fito jarirai ne, ya za a yi su yadda abin zai samu bunƙasuwa sosai a wannan lokaci?
To kamar ya da kowa ya sani, kuma ya kamata a yi amfani da iri ingantacce iri na zamani wanda mahi yawa shi yana da gaugawa, kuma sauransu yana da haƙurin rishin ruwa ma ƙarancin ruwa. Kuma ko ba a sa wani mugun taki ba kamar takin gargajiya ko ku na zamani, kaga da yawa yana badawa. Banda nema amfani da irin zamani, ya kamata a ce mutane sun yi tanadin taki wanga na gargajiya, bakin taki ya zanto an sa shi ga gona. Wannan kaga saboda dukkan karkaran mu kaiman ya da kowa ya gani ta zulumbe ta mutu, in ba a sa taki ba wato sai kaga gona ba ta iya ta bada albarkar damana wadatatta. Kenan a sa taki, kuma ai amfani da takin zamani, amma takin zamani mutane su gane da yana rikiyan bakin taki ne na gargajiya. In aka sa shi kadai bisa rairai ba ya da amfani ga ƙasa, ba ya da amfani ga abinci. Wato ya hitson ya isko da akwai taki na gargajiya ya jika ƙasa, sai shi kuma ya kawo nashi gudunmuwa, kaga abun ya hi bada armashi sosai hatsi da sauran abinci su sashi.
Jami'in gidan gona Mani Bage kenan a tattauna wasu da Sulamu Mini Barma game da shigowar damunar bana a jamhuriyar Nijar. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar, inda za a ji shawarwari game da yadda za a tunkari matsalolin ƙwari da sauran abubuwan da ke kawo cikas ga manoma. har ma da irin rawar da gwamnatin Niger ya kamata ta taka domin taimakawa manoman wajen samun albarkar wannan damuna da muka shiga. Masu sauraron mu anan miki ka ƙarshen wannan shiri sai kuma mako mai zuwa zamu daura inda muka tsaya. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman Masule da ya taimaka wajen hada shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Agogo ma'anan birnin Washington DC yana cewa karfe 11:25. A shirin mu na daren yau idan Allah ya kai mu zamu so mu ji ra'ayoyinku akan shin me yasa ake yawan samun takun saka tsakanin fadar shugaban kasa da ƴan majalisar Najeriya akan kasafin kuɗi. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara da sakon Hamza Galadima Binnin Kibi, shugaban kungiyar murya talaka na jihar Kibi, da Sani mai langilangi Yawu, da Salim Isa Fana, da kuma Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, inda kuke kira ga fadar shugaban kasa na Najeriya cewa ya kamata su rinka yi wa al'umma cikakken bayani dangane da rashin lafiyar shugaba Baba Buhari, domin kawo ƙarshen yaɗa kalamai marasa daɗi akan wannan rashin lafiyar. Salam DOE, muna kira ga mutanen kasar mu Najeriya musamman masu yada jita-jitan mutuwar shugaban kasa Muhammadu Buhari da su ji tsoron Allah su daina. Kuma ya kamata ku sani cewa mutuwa da rashin lafiya duk daga Allah suke. Mai lafiya zai iya mutuwa ya bar mara lafiya. Da fatan za a kiyaye. Sako daga Absalom Muhammadu Tsakin. Assalamu alaikum DOE, ziyarar da shugaban hukumar NNPC mai kanti ya kai yankin Borno tare da batun ci gaba da haƙo man fetur da iskan gas a tafkin Tari a cikin bayaninsa. Hakan abin a yaba masa ne. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura da Murtala Ibrahim Zangon Daura. Hakika matakin da gwamnatin Pakistan ta dauka na hukunci akan duk wanda aka samu da laifin karya azumi da gangan. Tabbas hakan yayi daidai ganin yadda ake samun faruwar haka har ma a nan kasashen mu na Afrika. Da ƙashe muna fata mahukuntar ƙasar za su yi takatsantsan don ganin ba a yi wa shari'a karan tsaye ba.
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaice.
To a takaice, bayan da aka bayar da wasu rahotanni masu nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa jami'an Rasha wasu muhimman bayanan sirri a ofishinsa na Oval. Yau Talata, Trump ya aika da wani sako ta kafar Twitter yana cewa yana so ne ya yada abin da ya kira gaskiyar abin da ake ciki game da ta'addanci da kuma tabbatar da lafiyar tafiya ta jirgin sama, sannan ya kira ga kasar Rasha da ta kara himma wajen yaki da ISIS. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wani taron gaggawa a yau dinnan Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan. Kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wadai da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar kakaba mata takunkumai. Mako guda bayan da shugaban Amurka ya fusatar da Turkiya ta wajen bayar da umarnin a bayar da makamai ga kurdawan Siriya, sai kuma zai karbi bakuncin shugaban Siriyar Recep Tayyip Erdogan ko kuma wato Turkiya Recep Tayyip Erdogan dan tattaunawa yau dinnan Talata a fadar White House kan al'amarin.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya ga iyali da ƴan uwa da kuma abokan arzikin Malam Dauda Bello Tsafe wanda ya rasu shekaran jiya gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a yi jana'izarsa da karfe 10 na safe. Allah ya bada hakuri da ikon dangana kuma. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Mopit, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.